This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Alhamis 10 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2015. Ni ne Sarfili Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
To Sarfilu, dan takarar shugaban kasa na Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce ya dage tafiyar shi Isra'ila sai bayan ya zama shugaban Amurka. Hukumomin Switzerland kuma suna cin sun dauki matakan tsaro domin sun ji an ce wasu 'yan ta'adda sun shigo musu gari, yayin da shugaban Koriya ta Arewa ya ce sun kera wani sabon bam da ya fi duba mamman nukiliya da ke akwai a duniyar nan.
Kanan labaran kenan aka ji. A cikin shirin namu a yau Alhamis ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar kare 'yancin bil'adama. Haka kuma muna ɗauke da rahoton. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa hukumomin ƙasar na ƙoƙarin miƙa wasu 'yan Boko Haram ga gwamnatin Najeriya. Haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya fasa tafiyar da ada aka shirya zai yi zuwa Isra'ila, inda zai yace zai jira tukunna sai ya zama shugaban Amurka. Kana ji ya sadu da Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu. A yau ne Trump yake ba da sanarwar janye tafiyar tashi a shafinsa na Twitter bayan fusatar da 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Bani Isra'ila suka yi game da kalaman da suka ji ya yi na cewa wai zai hana musulmi shigowa Amurka idan ya zama shugaban Amurka ɗin. Rahotannin kafofin watsa labarai sun ce a da an shirya cewa ran 28 ga watan nan na Disamba ne Donald Trump zai je ya gana da Mr. Netanyahu a can Isra'ila. To amma majalisar dokokin Isra'ila aƙalla 37 ko kuma a ce kashi ɗaya cikin uku na dukkan 'yan majalisar dokokin ƙasar su 120 suka rataba hannu akan wata doguwar wasiƙa da suka aika wa shi Netanyahu, suna gaya mashi cewa lalle ya soke wannan ziyarar sai idan Trump ya janye kalaman shi.
Hukumomin ƙasar Switzerland sun ƙarfafa matakan tsaro a birnin Geneva yayin da suke ƙara mai da ƙarfi wajen farautar wasu 'yan ta'adda da aka ce sun shigo birnin. Hukumomin Geneva sun ce suna aiki ne da bayanan da suka samu daga jami'an da ke alaka da harin da aka kai a birnin Paris ranar 14 ga watan Nuwambar da ya shige. Yanzu haka an ce an girka ma'aikatan tsaro ɗauke da bindigogi a bakin ƙofar shiga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke can Geneva, yayin da kuma aka warwatsa ƙarin 'yan sanda a wasu masu sintiri a ko'ina cikin birnin. Mutane 130 aka kashe, aka kuma raunata wasu kamar 350 a cikin har-haren da aka kai a sassa daban-daban na birnin Paris ran 13 ga watan Nuwamba.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana maganganun da ke nuna alamar cewa kamar ƙasar tashi ta kera wani sabon bam ɗin nukiliya mai amfani da iskar gas wanda ake kira hydrogen. A yau Alhamis ne kamfanin dalilin labarun gwamnatin na ƙasar na KCNA yake ruwaito shugaban yana cewa yanzu ƙasar shi fa ta mallaki gagaruman bamaman nukiliya har iri biyu na atomic da kuma wannan da ake cewa nau'in H, wanda ya ce za ta iya sakin su domin ta kare martabar ƙasar. KCNA ta ce shugaban na Koriya ta Arewa ya kalamun ne lokacin da yake rangadin wani sansanin soja da ke Pyongyang. Shi da irin wannan bam ɗin na hydrogen an ce ya fi na atomic ɗin ƙarfin gaske saboda irin fasahar da ke ƙunshe wajen ƙera shi. To sai dai kuma cibiyar dalilin labaran Yonhap ta ita makwabciyar Koriya ta Arewa ɗin, wato Koriya ta Kudu, ta ce ita ba wata shaida da take da ita wadda ke nuna sahihancin wannan ikirarin da shugaban Koriya ta Arewa ya yi.
An cafke ɗaya daga cikin jagabannin kisan kiyashin da aka yi a ƙasar Rwanda a shekara ta 1994. A jiya ne a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo aka cafke Ladislas Ntaganda. a wani tsohon magajin gari da majalisar ɗinkin duniya ta ce shi ne Ummul Aba'is sun janyo kisan gillar da aka yi wa 'yan ƙabilar Tutsu aƙalla 200,000 a yankin Nakizu. Tunda dai kotun musamman da aka kafa don shari'ar masu hannu a cikin kisan kiyashin Rwanda ta tuhumce su 53 da laifuka biyu da suka hada da kisan kai da kuma taka haƙoƙin bil'adama. Daman can baya da Amurka ta yi tayin ba da goyon bayan dala miliyan 5 ga duk wanda ya taimaka aka kama wannan ɗan talikin.
To, a ƙarshe Prime Minister Malaysia Najib Razak yana ci gaba da nuna alama ba fa zai saurari masu yi mishi matsin lamba cewa ya murabus ba, saboda hannun da suke zargi yana da shi a cikin wata gagarumar mundahanar da aka aikata a cikin wani kamfanin kula da kuɗaɗen jarka na wannan gwamnatin ƙasar. Da yake magana a gaban taron wakilai kamar 2,000 na jam'iyyar shi ta UMNO da ta daɗe tana kan karagar mulki, Prime Minister ya ce shi fa bai aikata wata ta'asa ba. Gaskiya tana tare da shi, saboda haka zai galaba. Tun cikin watan Yulin da ya gabata da ya Prime Minister ɗin yake ta fuskantar sukar lamiri bayan da aka fasa kwancewa ai an ga zunzurutun kuɗi misalin dala miliyan 700 sun shiga cikin ma'ajiyarsa ta banki, kuma kuɗin ya fito ne daga hukumar raya ƙasa ta Malaysia nan da ake kira 1MDB. Najib ya musanta zargin da ake mishi, ya ce ai kuɗin wai wata gudunmuwar siyasa ce wani ya aiko mishi daga wata ƙasa da ke can yankin gabas ta tsakiya ta Larabawa. To, amma ya ƙi faɗi sunan mutumin da kowane ne ya turo mishi wannan kuɗin. Najib da ya kori muƙarrabansa da yawa da suka nemi cewa sai ya muraba cikinsu har da mataimakin shugaban ƙasar Muhyiddin Yassin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 10 ga watan Disamba ta kowace shekara a matsayin ranar kare 'yancin bil'adama. Kan wannan rana ne ma abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya hira da barista Bala Usman, inda ya tambaye shi me ake nufi da wannan rana.
Wato, ita wannan rana ce wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda ta yi biki na nuna cewa mutane a duniya suna da wata dama wanda ake ba su, waɗanda maybe a ce tsarin mulkin ƙasashe ya bayar saboda walwalarsu. So, rana ce aka ware saboda a nuna duniya cewa mutane suna da wannan damar, kuma gwamnatoci ya kamata tabbatar musu da wannan damar. Shi ne muhimmancin wannan rana.
A takaice, za a ce kenan menene amfanin wannan ranar ga shi ɗan Adam?
Amfaninta da wucewa a nanata gwamnatocin duniya cewa mutane suna da wata dama waɗanda ya kamata a tabbatar musu da su, an ba su a kowane yanayi suka samu kansu. Wannan shi ne muhimmancin ranar, duk da dawo hukumomi na duniya cewa ɗan Adam yana da dama, ya kamata a tabbatar masa da ita.
Mai shari'a, wani irin damammaki ne waɗannan da ake ta maganganu a kan haƙƙin ɗan Adam ɗin nan?
Damammakin suna da yawa, kuma ya danganci ga tsarin mulkin kowace ƙasa. Amma dai masu muhimmanci da wucewa duka ɗan Adam yana damar ya rayu, ba za a ɗaure shi ba sai da hujja. Yana damar da zai yawo a duk inda ya ga dama a cikin ƙasarsa, kuma zai iya buɗe baki ya magana duk abin da ya ga dama a tsari bisa na doka. A tsarin mulkin Najeriya an zayyana su kusan guda 8 ne guda 10. Wato, da wasu kaman kowane ɗan Adam yana da damar da zai rayu da ransa ba tare da an kashe shi ba. Akwai dama ta liberty. Wato, mutum yana damar da zai duk abin da ya ga dama, ba a ɗaure shi ba, ba a kulle shi ba, idan ba ya saɓa wata doka ta gwamnati ba. Mutum yana damar da zai yawo a duk ƙasarsa, daga Kano ka tafi Zaria, daga Zaria ka tafi Ibadan, daga Ibadan ka tafi wani shan garama ka zauna ka sana'a a can. Sannan za ka iya buɗe baki ka faɗa abin da ka ga dama, amma shi ma wanda bai saɓa doka ba. So, irin waɗannan suna damammakin da muke da su, kuma da tsarin mulkin Najeriya ya ajiye mana.
Sanyi da rana da iska da sauransu manya,
mu san yau ya gurbi layyai.
Sanyi da rana da iska da sauransu
manya, mu san yau ya gurbi layyai. Sannu manya, mu san yau ya gurbi layyai. Duniya ta yi kyau arziki ya yi.
To, madalla, rahotanni daga jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa hukumomin ƙasar na ƙoƙarin miƙa wasu 'yan Boko Haram ga hukumomin Najeriya bayan da aka shafa lokaci mai tsawo ana tsare da su a gidajen yara daban-daban.
Daruruwan ƴaƴan Boko Haram ne aka bayyana cewa hukumomin Nijar ke shirin miƙawa hukumomin ƙasarsu ta asali wato tarayyar Najeriya a wani matakin rage cinkoson fursunoni a gidajen yarin Nijar. Tun farkon bazuwar rikicin Boko Haram daga Najeriya zuwa yankin Difa da ke kudu maso gabacin Nijar, jami'an tsaron ƙasar sun yi nasarar cafke ƴaƴan Boko Haram da dama waɗanda aka ajiye a gidajen ƙasan Yamai da Kwalo da Kutukale. Saboda haka, bayan lura da yadda gidajen yarin da aka ajiye ƴaƴan Boko Haram suka shiga cikin yanayin cinkoso, ya sa ƙasashen biyu yanke shawarar tusa ƙeyar waɗanda aka tabbatar da kasancewarsu 'yan asalin Najeriya zuwa wannan ƙasa domin ci gaba da zaman wakafi kafin su fuskanci shari'a. Dama dai, Najeriya da Nijar na da hulɗar miƙawa junansu fursunoni a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Maitar Bukari Abdulnasir jami'i ne a sashen kula da kare haƙƙin ɗan adam da ke ma'aikatar shari'a ta ƙasar Nijar.
Idan mutum an kama shi kamar ba sai kan zancen Boko Haram ba, in akwai yarjejeniya ta tsakaninmu da Nijar da Najeriya cewa idan ɗan Nijar ya yi laifi aka kama shi a Najeriya, Nijar tana iya tambaya a bata shi saboda ta kare haƙƙin shi. Haka kuma Najeriya tana da ƴancin in ɗan ƙasar ta yayi laifi yake nan Nijar a miƙa mata shi. Amma ai kahin a miƙa ɗin ba haka muke ɗaukar mutumin mu miƙa, sai mun yi bincike mun dandance shi harka in tana hannun alƙalai da sauransu, su kaɗai suke iya baka amsar tambaya.
Ina gaskiyar lamari dangane da shirin miƙa waɗannan fursunoni?
To ya wannan yawansu da sauran falinsu ina yake tsaye, akwai jujin da yake kula da wannan aiki. Kenan ni ba zan iya baka ba tabbacin bayani, ba na iya cewa in yi hasashe in ce ma gashi ba, saboda akwai juji da yake ba ni da ƴanci in yi magana bisa kan file ɗin wani da yake aiki bisan shi.
Wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewa tuni ƙasashen biyu suka tantauna da juna ta hanyar musayar wasiƙu a game da shirin miƙa ɗaruruwan ƴaƴan Boko Haram daga hannun hukumomin Nijar zuwa hannun ma'aikatan Najeriya. Tun ɓarkewar rikicin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, yankin Difa na ƙasar Nijar ke ɗanɗana kuɗa sakamakon yawaitar hare-haren da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan bayan Allah, cikinsu har da dakarun tsaro, haɗe da tilastawa tashin ƙauyuka da dama na kewayen tafkin Chadi, lamarin da ya sa gwamnatin ta Nijar kafa dokar ta ɓaci a yankin na Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yaɗa labarin hukumar Alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya mun yi masa tambayar akan cewa shin me yasa ne bayan an faɗa wa Alhazai cewa su je filin saukar jiragen sama za su tashi, amma kuma sai su je a basu kara zube su yi wasu su yi kwana fiye da ɗaya, wasu har fiye da biyu? Kuma shin da gaske ne cewa tara hanya da aka yi wa wani yariman Saudiya shi ya haddasa turere ne da aka yi? To amma yana cikin ba da amsa lokaci ya ƙure, saboda haka Alhaji Obama na zai ci gaba da ba mu amsa.
Sai ka ga mutum dan yana da hanyar da zai samu fasfon shi kawai sai ɗauko fasfon shi airport duk jirgin da ya samu yake shi. Amma in ba haka ba, bayan da za a yi jiha in ba kamfanin jirgi ya musu lalata ba, bayan da jiha za ta ce kamfanoninsu su tsare alazansu su taso su zo filin jirgin sama ba jirgi. Gaskiya in aka yi samu irin wannan, to yawanci laifin kamfanin jirgin sama ne ba na jihohi ba. Maganan shi wannan yarima mutane da yawa na faɗan albarkacin baki su, kuma gaskiya a hukumance bai kamata mu ci hakan ne ba saboda ba mu da tabbaci. Amma kuma kowa ya san idan ko yarima ko sarki a Saudi kamar yadda yake fara a yawancin ƙasashe zai wuce, gaskiya a Saudi sai an tsaye da kowa sai ya wuce. Wannan abin ya faru bai faru ba, gaskiya hukuma ba ta da wani tabbacin shaida a hannun da za ta ce wannan abin ya faru ko bai faru, amma kan ana yi a Saudiya sannan ko duk mai zuwa Saudiya sun suna haka.
Malam Uba ka ce za a kafa kwamiti kuma in Allah ya yarda Najeriya tana ciki, zuwa aikin hajjin nan ana zuwa ne kowa ɗaya ne, me yasa za a keɓe wani daban? An kun je ku ba za ku malaman su ba za a ja musu hankali su fahimci haka ba?
Wallahi ja in dai wannan ne ke gaskiya wannan mutanen dai Allah ya shirye su.
To bari mu karɓi tambaya, bari mu je Gombe. Gombe bismillah ku.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Dauda Hashim Kantani. Ina mako fatan alkhairi a bisa wannan shirye-shirye da kuke Allah muku jagora.
Ya mana duka.
Yawa, tambayar da nake yi shine a duk shekara a bisa jagororin da ake saka a bisa al'azai, wanda yake shekara da shekaru har yanzu abin na ga kasar gyaruwa. Daga nan za a gani an samu mutum jagora ya dauki amana, zai jagora shekara har zuwa da dawowansa. Da an je Saudiya sai ka nemi mutum sama da ƙasa, sai ka rasa inda yake. Kuma biyu bisa uku al'adar nan duka sabi ne. Sai ka ga suna tafiyar da diriya sai dai wani tsohon alhaji ko wani ma bai taɓa yi taimake su. Me yasa haka yake faruwa? Sai na biyu, ci gaba?
Ci gaba.
Tambaya na biyu shi ne, kamar haka zo ku za a daɗe ana shiri-shiri, an ce an gama shiri kaf, sai a zo ku da tattebin na masu tafiya na Saudiya. Sai mutum an bude tafi ya shirya ya tafi. Sai ya zo har wani ma iya farce ne ya ce ai babu matsodinsa sai sake dawowa. Me yasa haka yake faruwa duk shekaran kasa gyara wannan al'amari?
To ka gama tambayoyinka?
Na gama.
Malam uba gare ka.
Shugaba wannan tambayoyi na shi na da zafi. Tambayar ka ta farko gaskiya zan ce rashin adalci ke kawo wannan. Da mu hukumar alazai ta kata da hukumar alazai ta jihohi duk albarkacin mahajjata muke ci dan mu ma mu je mu aikin hajji ko mu su aiki. Idan an ce mutum an baka amanar jagoran mutane ka je ka bar mahajjatan nan gaskiya baka musu adalci ba ana ga yaran tunanin kuma sai Allah ya tambaye mutum. Amma wannan alhaki gaskiya yana kan jihohi ne saboda idan mafitafiyi zuwa hajji shekarun bayan da suka shuɗe gaskiya zai kuma cewa duk lokacin da aka je a amirin hajji na ƙasa kamar bana da muka samu national coordinator sarkin Kano mai alfarma Alhaji Muhammadu Sulusi na biyu sun ɗauki lokaci da dama suna zuwa jihohi kamar alal misali da wannan abin ya faru shi wannan ba Allah wannan sarki ba jihohin da bai je din ba asibitocin da bai je ba da mutanen mu ba su da lafiya ya je ya duba su tare da tawakar hukumar alazai ta ƙasa da duk wanda yake da ruwa da sarki kuma haka shekarun da suka shuɗe kowa ya san mai afama sarkin musulmi kowace shekara sai ya je ya ciki gidajen da mahajjata suke zaune ya tambaye su ko suna da korafi bai ke damun su me za a gyara haka shi ma Oba of Lagos aka ba shi wannan alhaki ya yi haka shi ma haka sarki shehun Borno abin da nake son ce shi ne dai ta fannin shugaban hukumar alazai ta ƙasa gaskiya manyan nan namu suna ƙoƙari. Amma idan na jiha mutum bai je ba gaskiya hukumar alazai ta ƙasa ba ta da wani iko saboda in ka kula yawanci mahajjatan nan na jihohi ne saboda haka muna fata su wa'annan masu ruwa da tsaki na jihohi sun ji wannan kuka da wannan bawan Allah ya yi da kuma fatan da Allah za su san amana aka ba su da Allah su dage su rike wannan amana dukkan alfarmar mahajjatan nan muke ci. Tambaya ta biyu na manta tambaya ta biyu da yawa tambaya na biyu shi ne za a daɗe ana maganar shirye-shiryen tashin alazai har lokacin tashi ya zo shi amma na tan tebul a ce za ka tashi ko jirgi na farko ko jirgi na biyu yanzu misali bana iyali na tara ana kaje tana jirgi na biyu amma na tan tebul ta gama jirgin ta zo har airport za ka ji bara ga ciki masu tafiya dole ta dawo. To me yasa irin wannan yake faruwa duk shekara an kasa gyara wannan al'amari?
Kuma ka san ɗazuma ka ce wai sai mutum ya zo a ce ba a ga passport ɗin shi ba.
Duka yana faruwa haka.
To malam uba gare ka.
To magana daidai ɗaya ce.
Ta jihohi ce.
Wa'insu ba su yi aikin su yadda ya kamata ba. Dan babu dalilin ka ce mutum ya shirya ya fito wai ka ce mar passport ɗin shi a ƙasa. Wannan ma ai bai ma kamata a ce an yi wannan magana ga ba. To babu bayan na zai tafiya babu wannan passport. To yaya za ka ce ya taso in passport shi bai hannu? Ina jin hankalin hukumar alhaji ta jihohi na fahimci gaskiya suna da matsaloli da dama su ma saboda aikin haji gaskiya wahala da su dake ba a iya mara ba a kuma bai ba mara sun ciya ko kuma ba a ƙarewa. Amma dai kamata ya yi a ce kowa ya yi aiki a ce duk lokacin da mahajjaci aka ce taso jirgi ya zo kamata a ce fasfon shi kuɗin gizirin shi da duk wani abin da ya kamata a bashi yana hannun shi. Ina fata hukumar alazai ta jihohi da suka ji wannan tambayar Allah a tsara in gizawa a ga mahajjatan nan an musu abin da ya kamata tunda amana ce aka ba mu.
To Kano gare ku.
Sunana Fatima Muhammad daga Kano Najeriya.
To
daya daga cikin wadda take gakintar ƙungiyar CDPP da na Tisiri. Tambaya ta a nan shi ne game da namijin visa da ake yi a wannan tafiya. So, kamar yadda aka sani wannan ƙasa mai ƙarfi, an so a tafi da maharaminka. To, amma a nan sai mu dinga tafiya da namijin visa, wato kawai a samo wani namiji shi a matsayin wani ne da zai kawai ana duwaci kenan adabuwa ke namijin visa a cikin kirki ake yi. Na ce to hukuma masu ruwa da tsaki suna sanye da wannan abu da ake yi, ko kuma a nan Najeriya ne ake yi, ko kuma har wasu ƙasashen suna yin irin wannan abu. Tambaya ta ci a nan shi ne game da ƙaikon da ake samu wajen dawowar al'adai. Alhalin ainihin aikin hajji nan baya wuce kwana biyar kacal, amma sai kaga an sami irin kwana 30 haka ana jira. In kuma a yawa ne da akwai ƙasashen da suka ci yawa, sai kaga an kwashe su nan da nan ba da wani ɓata lokaci ba. To menene ainihin gaskiyar wannan abu da yake faruwa?
To ne ina ganin tambayar ki ta biyu nan fa ya ansa, don wani ya yi tambaya makamancin wannan. Kin gama tambayar ne? To Malam Ubakaji, tambayar ta farko, ta biyu ka riga ka bada ansa.
Ba gaskiya bane cewa sauran mahajjata, sauran kasashe da suka fi mahajjata suna tashi su koma gida kafin lokacin. Ana ji wannan tambaya ta biyu ce ma ko?
Ta biyu ta farkon batun Muharram ne.
Ina so mata ƙarin bayani akan tambaya ta biyu, amma bari in fara akan Muharram. Abin da kake so ki fahimci baiwar Allah shine doka ce daga ƙasar Saudi Arabia. Duk wata ƙasa da take da mahajjata sama da 30,000 sai ta yi sati 3 tana ɗaukar mahajjatanta. Dalilin su ko shine a lokacin aikin hajjin nan duk duniya ne ke shiga wannan ƙasa. So ma'aikatansu na filin jirgin sama, wannan ake kira, ban san me ake kiran su a Turanci a Hausa ba, na control tower, ana takura su idan ko ba sun samu isasshen bacci da huta ba ne zai kawo hatsari. Kuma wajen dawa abin da nake so a fahimta shi ne kusan kowa kamar yadda na yi bayani ta shi
ne. Ai, shi yasa na ce ka ba da ansa.
Hanya ɗaya take biyarwa ta kawo. To shi ne wannan dalilin da ya sa. Kuma gaskiya ita hukumar Alazai tana gaya jihohi, kuma jihohi na tabbatar suna sanar da mahajjata shi ne idan ka bar Najeriya aikin hajji, ka sa a ranka za ka yi aƙalla kwana 40 saboda irin wannan dalilan.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Bankin Duniya, dama ana cewa na ɗaka bai san ana ruwa ba. Hakika kalaman da kai na cewa lokaci yayi da gwamnatin Najeriya za ta cire tallafin mai bai yi wa talakawa daɗi ba, domin halin da ake ciki na ƙarancin man fetur ya ma isa ballantana a cire tallafin. Sako daga Awal England Geographer, Kurna, Kano. Shi kuma da mubulka cewa yayi hakika matakin da ministan hanya ya ɗauka na cewa za a dawo da karɓar kuɗin hanya yayi daidai, da fatan kuɗaɗen za a yi gyaran hanya ne da su ba wai su shiga wani aljihu ba. Da ƙarshe ya kamata direbobi su ba da haɗin kai, don ta haka ne za a gyara mana hanyoyin da suka lalace a Najeriya. Yau ne ranar kare haƙƙin bil'adama a duniya, amma a Afirka ana tauye haƙƙin bil'adama musamman a yankunan karkara. Ya kamata a riƙa hukunta masu take haƙƙin bil'adama domin ya zama darasi ga masu ƙoƙarin take haƙƙin nan gaba. Sako daga Aminu Ɗan Kaduna a Manawa. Sai kuma sakon Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbin Najeriya, wanda ya ce ko shakka babu ƴan gudun hijira suna buƙatar taimako ganin yadda suke cikin mawuyacin hali. Hakika ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su taimakawa waɗannan bayan Allah, domin kuwa duk wanda ya taimaka ma wani Allah zai taimaka masa. Shi kuma Ali Usman Taka Lafiya cewaye, shugaba Buhari, kai watsi da dukkan wata gurgur shawara da Bankin Duniya zai baka na cirewa talakawan da suka zaɓe ka tallafin mai da bai taka kariya kariya ba. Muna Allah wadai da kalaman da ɗan takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki, Bauchin Tarayyar Najeriya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa na Abubakar Lawal Gidan Ɗan Mayi a Jirgaɓa da Haruna Shu'aibu Ɗan Zomo Garba Sabiyo Lagashewa, wanda suka ce tabbas ya kamata gwamnatin Najeriya ki samar da isasshen tsaro kafin ki maida jama'ar da rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu garuruwansu na asali. Ita kuma malama Sa'ida Ciruma mai turare Dumjiya jihar da Magaram Niger cewa ta yi salamu alaikum muryar Amurka. Hakika yunkurin mayar da ɗaruruwan mayakan Boko Haram da gwamnatin ƙasa ta Niger take tsare da su zuwa gwamnatin Najeriya yayi daidai. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata. Da ƙarshe sai sakon Aliyu Ibrahim Sharif Gashowa Yobi wanda ya ce to hukumomin tsaron Najeriya sai ku dage wajen yin cikakken bincike game da yunkurin gwamnatin jamhuriyar Niger na dawo da wasu da ake ganin masu laifi ne sama da 500 gida.
Kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To dan takarar shugaban ƙasa Amurka na jam'iyyar Republican wato Donald Trump ya fasa tafiyar da adaya shirye zai yi zuwa Isra'ila, ya ce wai zai jira sai tukunna ya gama zama shugaban Amurka sannan sai ya je ya sadu da Prime Minister Isra'ila din Benjamin Netanyahu. A yau ne Trump ya bada wannan sanarwar wajen ya tafiyar tashi a shafinsa na Twitter bayan fusatar da 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Bani Isra'ila suka yi game da kalamansa na cewa zai hana musulmi su shigo Amurika idan ya zama shugaban. Da ran 28 ga watan nan na Disamba kamata shi Donald Trump ya je Isra'ila, to amma 'yan majalisar Isra'ila din suka rubuta shi Prime Minister Netanyahu wasiƙa suka ce lalle ya soke tafiyar sai idan Trump ya je magana shi na hana musulmi shigo Amurka din. A Switzerland kuma hukumomi sun karfafa matakan tsaro a birnin Geneva yayin da suke ƙara mai da ƙarfi wajen farautar wasu 'yan ta'adda da suka shigo birnin. Haka kuma mun kawo muku rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana magana cewa ƙasar shi ta ƙera wani sabon bam na hydrogen wanda ya fi na atom mai girma, kuma ya bayyana shirin sanin ya fasa bam ɗin idan buƙatar haka ta yi domin kare mutuncin ƙasar tasu. An cafke ɗaya daga cikin jagabannin kisan kiyashin da aka yi a ƙasar Rwanda a shekarar 1994 a jiya ne a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo aka cafke Ladislas Ntankwanza. Wani tsohon magajin gari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shi ne Umar Habayar sun janyo kisan gillar da aka yi wa 'yan ƙabilar Tutsi aƙalla su 20,000 a yankin Nyakizu da ke can Rwanda ɗin. Sannan Prime Minister Malaysia Najib Razak yana ci gaba da nuna alamar cewa ba fa zai saurari masu matsin lambar cewa ya murabus ba saboda hannun da ake zargi yana da shi a cikin wata gagarumar mundahana ta kuɗaɗe da aka ce ya aikata a cikin wani kamfanin kula da kuɗaɗen jari. An ga zunzurutun dala miliyan 700 ne a cikin akawun ɗinshi na banki. Aka nemi bayani akan shi, ya ce wani ne daga yankin gabas ta tsakiya turo mashi wannan kuɗi ɗin a matsayin gudunmuwar siyasa, to amma bai fahimci ko wane ne ya kuma shi kuɗin ba, saboda haka 'yan ƙasar ta Malaysia suke ta mashi matsin lamba cewa sai ya sauka. To amma ce shi bai aikata laifi ba kuma ba zai sauka ba, saboda haka gaskiya tana tare da shi.
Ma'aikatan sashen Hausa nan da na yanzu daukacinmu muna miƙa gaisuwarmu ta ta'aziyya ga iyalan Lawal Sallauji Biya. Ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka kafa sashen nan na Hausa da shi, wanda Allah ya yi wa rasuwa a yau Alhamis a Kano, kuma har an yi jana'izar shi. Allah ya ji ƙanshi, ya rahamce shi, ya gafarta mishi. Allah ya sa aljanna makoma. Allah ya ƙara haƙuri da dangana. Allah kuma ya sanya ya zukata saboda wannan babbar rashi da muka yi. Masu sauraronmu, a nan nake cewa sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan ma na yau. Ni Sarfili Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku domin shirin yau da gobe na nan tafe.